الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رسوى هجرة دري هدى همسن دا تقوص شكرو دري ترى دا تمانين تقوص اسقوشي الله مدعوك كيما صرحنا هيوضا مقارسة sharhi game da rashin imani na 33 insha Allah shafi na 62 wannan darasin yana dauke da bayani akan rainon ni'imar Allah madaukaki wannan darasin yana dauke da bayani akan rainon ni'imar Allah me dalili Al-Imam Al-Bayhaqi ya kawo mana dalili na bakwai a cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da kirgan imomin Allah yana daga cikin rassan imani ya ce wa bihi qala al-Bayhaqi Al-Imam Al-Bayhaqi wato akan wannan ya karanta da wannan hadisi qala ya ce anal hafiz abu abdullah kalma ta ana ibara ce da malaman hadisi suke amfani da ita maimakon a ce an ba'ana sai a ce ana kawai da an ba'ana da kuma ana ko akhbarana duk ma'anarsu guda ne wato yace Abu Abdullah yana nufin al-Imam al-Hakim mai littafin al-Mustadrak shine yake kira Abu Abdullah malamin sa ne al-Imam al-Hakim yace ya karantar da su qala yace an shadani Abu Abdullah bin Abi Zuhlin al-Imam al-Hakim yace akwai wani malami da ake kiransa Abu Abdullah ibn Abi Zuhlin a cikakken sunansa shine Muhammad bin Muhammad al-Usmi wanda ya hadu da al-Imam al-Bagawi da kuma al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim wanda suna daga cikin manyan malaman hadisi Allah ya musu rahama to shi wannan malamin qala yace an shadana abul hasan al-kindi al-qadi abul hasan al-kindi sunansa muhammad bin aslam al-khurasani ma'ana kiransa da wannan al-kunya abul hasan al-kindi yace al-qadi ya rera musu wannan baiti shine yake nufi da an shadana ya rera musu wannan baiti idza kunta fi ni'matin far'aha idan ka kasance a cikin wata ni'ima to ka rene ta kai renonta in ji wannan malami yace idan ka kasance a cikin wata ni'ima to to kayi rainon wannan ni'imar. Sai ya ce fa innal ma'asi tuzilun ni'am, saboda sabon Allah yana kawar da ni'imomin Allah. Wato idan dai kana cikin wata ni'ima da Allah ya baka, to kai ta rainon wannan ni'ima. Rainon ta ake kamar yadda ake rainon dabba. Dalili kuwa idan ka koma sabon Allah, to sabon Allah yana gusar da wannan ni'imar. To shi Al-Imam Baihaqi ya danganta waɗannan baitoci ga Abul Hasan Al-Kindi Al-Qawbi, amma malamai da yawa suna cewa asali wannan maganar Sayyiduna Ali bin Abi Talib ce. Allah ya ƙara masa yarda. Sayyiduna Ali ko sahabin manzon Allah ne. Baitocin suna da yawa, illa dai kawai ya datso waɗannan guda biyu, saboda ya tabbatar mana ana renon ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda Sayyiduna Ali yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha, sai ce fa inna zunuba, wannan wata riwaya na wannan baitin kenan, maimakon al-ma'asi, fa inna zunuba tuzilu ni'am wa hafidh 'alayha bi taqwa al-ilahi, fa inna al-ilaha sari'u an-niqam wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta, fa dhulmu al-ibadi shadidu al-wakham, wa safir bi qalbika bayna al-wara لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قسم. Wato baitocin suna da yawa da Sayyidina Ali ya rera. Asali wannan magana ta Sayyidina Ali bin Abi Talib ce. Sayyidina Ali, Allah ya kara masa yarda, ya ce idza kunta fi ni'matin, idan kana cikin wata ni'ima, ya ce far'aha, ka yi renon wannan ni'ima, domin Allah ne da ya baka ni'iman. Ya ce fa innal ilaha sari'un niqam, shi Allah da ya baka wannan ni'ima yana da gaggawan ukuba, saboda ka yi sa ka kiyaye zunubi da wannan ni'ima da Allah maɗaukaki ya baka. Ta ya za a yi ka yi renon ni'ima? Sayyiduna Ali sai ya karantar da mu, hafidh 'alayha bi taqwa al-ilahi, ka tsara wannan ni'iman ta hanyar kiyaye Allah. Idan kana kiyaye Allah da wannan ni'ima, to ka tsara wannan ni'ima, kana renonta, Allah ba zai ukuba gare ka ba. Ya ce kuma baya ga cewar ka kiyaye Allah, wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta, kar ka yadda ka yi zalunci saboda ka samu wata ni'ima, kar ka yadda ka yi zalunci. Fa dhulmul ibadi shadidul waham, ce saboda cutan bayin Allah muninsa yana da tsanani. Sai ya ce bari ya baka misali, safir bi qalbika bainal wara, kayi tafiya amma tafiyar ba da idonka ba, kayi tafiyar da zuciyarka, ka zagaye duniya, litabsura afara man qad zalam, Allah zai nuna maka gurbin waɗanda sun yi zalunci a da, kuma Allah ya gama da su. Duk wanda ya tafiya a duniya zai ga azzalumai waɗanda ba ya irinsu ba, Allah ya gama da su, kuma ga kufayinsu nan. Shi ne Sayyidina Ali ya ce fatilka masakinuhum ba'dahum, ga gidajen azzaluman suna nan har yanzu, shuhudun alaihim wala tatihim, ya ce waɗannan gidaje suna nan suna ba da shaida. Misali, inda za ka tafi Misra, inda za ka je Egypt, Al-Qahira, idan ka ga ginin Fir'auna, kai ka san an taɓa yin azzalumi a duniya. Duk mutumin da ya tafi ya ga ginin da Fir'auna ya yi, babu shakka ya san an taɓa yin wani mai mulki mai ƙarfi. Amma ina yake? Ya ce wa ma kana shay'un alaihim adarra, babu abin da ya cutar da su, babu abin da ya fi cutar da su min azzulumi, kamar zalunci. Da Allah ya ba su ni'ima sai suka yi zalunci da wannan ni'ima, sai ce wa huwa alladhi qad qasam, to wannan zaluncin shi ya karya ni'imar da suke cikinta. Fa kam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukhra alaihim utum, yace benaye nawa suka bari, inji Sayyidina Ali, benaye manyan gine-gine gashi sun bari, salau bil jahim sun shiga wuta, wa fatan na'im kuma ni'iman ma ta wuce. So idan aka ce ina Fir'auna, sai yace kana alladhina lahum kal hulm, sai ya zama duk ni'imar da Fir'auna ya samu kamar mafarki ne. saboda yanzu an ce ma akwai Fir'auna wani zai ce ba taba yi ba kaga ya gama abin da zai yi amma kuma ya halaka dukiyar tana nan wannan zaka gani a littafai kaman Faidul Kathir na Imam Munawi mujallal Nabi Shafi'i 110 don haka Imam Bayhaqi bai danganta wannan baitin ga Sayyiduna Ali ba sai ya danganta baitin kamar yadda Imam Al-Hakim ya faɗa baitin wato na Abul Hasan Al-Kindi Al-Qadi saboda babu tabbas game da isnadin labarin da aka samu cewa Sayyiduna Ali bin Abi Talib shine wanda ya faɗi wannan akwai kace na ce wanda malamai suka yi amma dai ba shakka da yawa ana danganta wannan waɗannan baitoci ga Sayyiduna Ali bin Abi Talib Al-Imam Bayhaqi bai kawo mana hujja daga Al-Qur'ani ba bai kawo mana hujja daga hadisin manzon Allah ba sai ba mu hujja da baiti na waka baiti na waƙar wani malami akan cewar ana renon ni'ima ne hujja akwai abubuwa guda bakwai wanda ya kamata mu sani na ɗaya ko da yake bai kawo hujja ta Al-Qur'ani ba amma akwai ayoyin Al-Qur'ani ba shakka akwai ayoyin Al-Qur'ani kuma akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da ni'ima ana renonta kamar yadda Sayyidina Ali ya faɗa Allah ya ƙara masa yarda na ɗaya a suratul Nahl aya ta 112 Allah ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan Allah ya buga misali da wata alƙarya wannan alƙarya tana cikin aminci tana cikin aminci wato zaman lafiya idan aka ce tana cikin zaman lafiya la yugaru alaiha duk duniya babu garin da za a ce ba a kai hari sai garin Makka shi yasa malamai suke cewa wannan gari Allah ya bada misali da shi wato Makka ne duk wani gari da ka sani zaka je makiya kan kai hari amma banda Makka aminatan bayan aminatan mutuma'innatan mutanen garin suna da nutsuwa garin akwai zaman lafiya mutanen garin na da nutsuwa me ne nutsuwar mutanen garin la yahtaduna ilal intiqali ba su da buƙatar su bar garin saboda yunwa kama yahtaju ilayhi sa'irul arab yanda larabawa sukan bar gari saboda yunwa a tafi wani gari makka gaba daya baka barin su saboda yunwa kuma ba yadda za a yi kafiri ya kawo hari garin makka shi yasa sai Allah ya ce ya ati harizquha ragadan min kulli makanin arzikin makka abincin na shigowa ta ko'ina a wadace kuma har yanzu inda zaka tafi makka ba mamaki zaka samu ɗan icen da babu shi a Najeriya sai ka gan shi a makka kuma gaba ɗaya har ka bar makka ba zaka ga rafi ba babu ma ƙasar da ake noma amma duk wata ni'ima Allah yana kaiwa garin shi sa Allah ya ce ati harizquha ragadan min kulli makan zaka ga yayin itatuwan gabacin duniya yammacin duniya kudancin duniya arewacin ta ko'ina kaga Allah ya na daya Allah madaukaki ya ba su zaman lafiya ba a kawo hari garin makka na biyu ya ba su nutsuwa mutanen garin saboda ka yunwa ba ta koranka me ya kamata su yi kiwon wannan ni'ima ba su yi ba fa kafarat bi an umilla sai suka butulce wa ni'imomin Allah kaga kenan ba su yi kiwon wannan ni'imar ba to tunda sun butulce wa ni'imomin Allah me ya faru fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana musu radadi na yunwa da can garin mutuma'inna abinci na zuwa to yanzu kuma yunwa wal khawfi da can garin aminatan akwai nutsuwa yanzu fargaba ya shigo garin me ya dalili sai Allah ya ce bima kanu yasna'u saboda abin da suka kasance suna aikatawa mutanen makka ne saboda haka yasa in ka dubi suratul quraish me Allah ya ce falyabudu rabb hadzal baiti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah nan wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma Allah ya amintar da su daga dukkan tsoro da sai zama sun bi jerai mai shine ake ba da misali wato abin da ya faru ba su yi godiya ga ni'imar Allah ba me ya aka yi ba su yi ba saboda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Makka suka butulce, suka kafurce wa Allah, suka iyadda da manzon Allah. Saboda haka sai Allah ya ɗauke waɗannan kyauta da ya magarin Makka. Sai aka wayi gari, mutanen Makka sun yi fari tsawon shekara 7, wanda Al-Qur'ani ya tabbatar Allah ya sa magarin fari, Allah ya sa musu fargaban yaƙi. Kullum suna tsoron Annabi Muhammad zai faɗo garin da yaƙi. Saboda haka suna cikin fargaba, wanda da yunwan da fargaban babu, Allah ya kau da shi. Ba shakka wannan yana karantar da mu renon ni'imar Allah. Inda sun yi renon wannan ni'ima da Allah bai kau da shi da ita ba. In ka dawo suratul qasasi aya ta 57. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in. Ashe ba mu tabbatar da su ga harami mai amana ba, babu tashin hankali. Sannan ana kawo ƴaƴan itatuwa kulli shay'in, samaratu kulli shay'in, duk wani ɗan icen duniya za a kawo maka rizqan min ladunna, wanda abinci ne daga wurinmu. Sai ce walakin na aksarahum la ya'lamuna, sai dai mafi yawa ba su sani ba. To kaga wannan ya nuna ni'imar Allah renonta ake. Idan ba ka yi renonta ba, to sai Allah ya kau da ita, sai ya kawo ukuba. Kuma in ka dubi suratu Ibrahim aya ta 7, abinda Allah ya faɗa kenan, wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Allah ya faɗa in kun yi godiya sai in ƙara muku, wala in kafartum, in kuka butulce inna azabi la shadid, to azabana tana da tsanani. Ashe kaga kenan, idan aka kire nan wannan ni'ima, to azabar Allah ce za ta biyo. To saboda haka yasa koda al-Imam al-Baihaqi bai kawo ayar al-Qur'ani ba, babu shakka gaskiya ne ni'ima renonta ake, yanda ake renon dabba. Idan Allah ya baka ni'ima, ka yi renonta. Wannan shi ne abu na farko. Sai abu na biyu, renon ni'ima shi ne godiya ga Allah. Godiya ga Allah, shi yasa Allah yake cewa fa kafarat bi an umilla, butulcewa. Me ye dalilin da yasa Allah ya halicce mu? Ni'imomin nan yana da Allah ya bamu, yana daga cikin maqasudin halittan dan adam, ya ma Allah godiya. Maqasudin halitta, zaka ce Allah ya yi mu saboda mu bauta masa. Ba shakka karkashin bautan aka samu godiya. Yanzu inda zaka koma suratul ankabuti aya ta 17, abinda Allah ya ce wa'buduhu washkuru lahu. Kaga abu biyu ya faɗa, wa'buduhu ku bauta mar, washkuru lahu kuma ku mar godiya. Sai ya ce ilahi turja'una, gare shi ake mai da ku. Kaga abubuwa guda biyu ne. Inda a ce godiya ibadar kadai ta isa, da ba a kawo kalmar godiyar ba, saboda a ƙarfafa muhimmancin godiya, ko da yake tana ƙarƙashin ibada. Sai aka daɗa maimaita ta wa'buduhu ku bauta ma Allah, washkuru lahu ku yi ma Allah godiya. Ku bauta ma Allah kuma ku masa godiya. Kaga baya ga ibada akwai renon ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala. A suratul Nahl aya ta 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah shi ya fito da ku daga mahaifa ta uwayenku, ba ku san komai ba. Lokacin da aka haife ka kana jinjiri, ba abin da ka sani. Waja'ala lakum as-sam'a, Allah ya sa muku ji, wal absara da gani, wal af'idata, ya ba ku zukata. Me yasa Allah ya waɗannan? La'allakum tashkuru, ana fatan ku yi godiya. Ashe kaga godiya da ibada suna tafiya kafada da kafada. Kuma Allah subhanahu wata'ala da yake yabo, yake cewa inna fi zalika la'ayatin likulli sabarin, sai aka ce shakurin, ga duk mai haƙuri, duk mai yawan godiya. To wannan yana zama aya gare shi, wanda yana suratu Luqman. In ka dubi suratu Ali Imran aya ta 144, Allah maɗaukaki ya ce wa sayajzillahu shakirin, Allah zai sakawa masu godiya. Ai shi ne cewa sawa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Yasa ya ce wa sayajzillahu shakirin, alƙawarin Allah ne, duk mai godiya Allah maɗaukaki zai saka masa. To don haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu abubuwa guda biyu ake bukata mu bauta masa mu yi godiya ga ni'imar da duk yake mana dan ya tabbatar abinda ya yarda da shi ga bayi kenan wa in tashkuru yarbahu lakum inda za ku yi godiya ga Allah to Allah ya yarda da wannan kaji abinda ya faɗa ba ma ibadar kadai bai ce wa in tashkuru yarbahu lakum inda za ku yi godiya to babu shakka Allah ya yarda da wannan to wannan godiyar wanda ita ce renon ni'imar Allah ta inda ake renon ni'imar Allah ta gode ma ni'imar Allah ne ba kuma godiya ce ta baki kadai ba godiya ce da ta shafi aiki don haka in ka dubi suratu Saba'i aya ta 13 Allah yake magana ga iyalan Annabi Dawud alaihi salam i'malu ala Dawud shukura ya ku iyalan Annabi Dawud ku yi aiki mai nuna godiyar ku ga Allah kaga ba wai ka fada da baki kawai bane kai aiki da cikinka wannan aikin shi zai nuna kana ma Allah godiya ya ala Dawud i'malu bi ta'ati Allah shukran lahu ala ni'amihi ya ku iyalan Annabi Dawud ku yi aiki da jikunan ku wanda shi yake nuna kun gode mar karshe ne Allah yake wa qalilun min ibadiyya shakur kadan ne daga cikin bayina masu godiya don haka yasa Ibn Usaymin in ka dubi sharh riyadus salihin juz'i na biyu shafi na 69 yace wannan ayar i'malu ala dawud shukra dalilun ala anna shukra huwa alqiyamu bi ta'ati Allah ashe godiyar Allah ba wai da baki kawai bane kai biyayya ga Allah ka bi umarninsa wannan shine godiya ga Allah wa annal insana kullama arada fi ta'ati rabbih duk sa'ilin da ka ƙara biyayya ga Allah faqad izdada shukran lillah in ka ƙara ibada to ka ƙara godiya ga Allah walaysa shukru bi an yaqula al insan bi lisanihi ashkuru Allah ba wai ka ce na gode ma Allah da baki ba ba wannan bane da a ce godiyar baki ne Allah yake bukata da bai ce i'malu ba i'malu ala dawud shukra na'am ka ce ashkuru Allah ahmadullah yana da kyau amma wannan ana kiran sa me shukrul lisani godiyan harshe lakin al kalam huna ala shukrul fi'li godiya ne wanda da aikin ka ake so a gani alladhi yakunu bil fi'l wanda ana so a gani ne ta aikace in ka lura da abinda Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ai abinda Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine a aikace a ga kana taimakawa marayu kana taimakawa talakawa kana taimakawa yaduwar addini a aikace to wannan shi ya nuna kai ma Allah godiya saboda kai in ka dubi suratul duha zaka ga Allah ya kirga waɗannan alam yajidika alam yajidika alam yajidika ai ana tunatar da annabi ne in godiyar zaka yi ma Allah to tuna waɗannan ni'imar da Allah ya maka kai ma kai ma wasu akai idan mutum ya samu dukiya sai zama wannan dukiyar yana dada biyayya ga Allah da ita yakunu bil fi'l bi an yaquma al insan bi ta'ati Allah bi qadri ma yastati'u gurgudan yanda zaka iya buta kasa ya ka aje masallaci to ana rubuta kai ma Allah godiya saboda ka aikin da kake da lafiyar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka wannan shi yake gwada godiyar da kake ma Allah subhanahu wataala Allah ka samu iya sai abu na uku ko da yake Allah madaukaki ya ce kadan ne bayinsa masu godiya Allah ya ba mu labari tabbas akwai waɗanda sun iya gode ma Allah Qur'ani ya ba mu labari akwai waɗanda sun iya godiya ga Allah Allah ka samu iya koyi da su akwai su dan in ka dubi suratul nahl jagoran su shine annabi Ibrahim alaihi salam in ka dubi suratul nahl aya ta 120 zuwa 121 Allah ya bada shaidar da annabi Ibrahim shaidar da ba a taba samu ga wani ba inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan ولم يكن من المشركين بيتايا بسي يجي شاكرا لأنعمه كاغا انغاما باب دان ادم دا يسامو شيدا ايرين ونن كما يدا النبي ابراهيم يسامو lalle annabi ibrahim kana ummatan mutum guda ne tamfar al'umma inji allah qanitan lillahi mai tawali'u ga allah hanifan mai karkato rayuwar sa a koda yaushe abinda allah yake so shine annabi ibrahim yake so walam yakum minal mushrikeena bai taba zama cikin masu shirka ba kaga wannan sheda ce ta kwarai bai taba zama babare ya tuba ta ina ga mutumin da zai ci annabi ibrahim dawo yana tallan gunki kaga ya kawar da wannan sheda ta Allah ga Annabi Ibrahim wannan ba gaskiya bane lam yaku minal mushriki bai taba zama cikin kafirai ba ai saboda wannan bautan gunki yasa ya rabu da iyayensa a karshe sai Allah ya ce shakiran li an'umihi Annabi Ibrahim mai godiya ne ga ni'imomin Allah ba ni'ima dai ba fa ni'imomin Allah Annabi Ibrahim ya cimma wannan daraja salawatullahi wa salamu alayhi haka nan annabi nuhu alayhi salam da yazo a suratul isra'i a farkon sura innahu kana abdan shakura Allah ya bada shaida ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ke gaban su gabaɗaya shine manzon Allah da an samu hadisai daga sahabbai musamman matarsa Aisha Allah ya kara mata yarda take ba da labari annabiyallahi kana yaqumu minal layl annabi yana tashi a cikin dare hatta tatafattara qadamahu sai kafafunsa sun tsatsage saboda tsabar sallah ni ban taba ganin wanda ya cimma irin wannan matsayi ba mutun ya tsaya a sallah sai kafarsa ta tsage wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat Aisha Aisha take ce ma annabi lima tasna'u hadha ya rasulullah wai don me kake haka ne wa kad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai da Allah ya gafarta ma zanubin gaba da na baya kai da Allah ya gafarta maka sannan kake irin wannan ibada sai manzon Allah ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura ashe bai kamata in so in zama bawa mai yawan godiya ba dan da yana sahih bukhari yana inda al-imam bukhari yake fassara na ayatu surati fatil yaghfir laka allahu ma taqaddama min dhanbika hadisi 4557 yana sahih muslim babu iksaril a'mal wal ijtihad fil ibada wannan shi ya nuna idan ka ƙara ibada kamar yadda ibnu usaymi ya faɗa alamar kana godiya ga Allah ba yawan magana da baki bane idan ka ƙara ibada to a wurin Allah wane ya ƙara godiya gare ni shi yasa Allah ya gaya ma annabi Dawuda i'malu ala Dawuda shukura manzon Allah ya fi kowa fahimta yasa annabi ya tashi tsaye wajen ibada don haka yasa babu dan adam da ibadarsa ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu saboda in ma aka samu to yayi godiya irin ta manzon Allah kenan ba za a samu ba akwai nabiyu al-mughira bin shu'ba shi ma ya bada labari yace in kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu li salli annabi yana tashi yayi sallah hatta tarimu qadamahu aw saqahu sai kafafunsa sun kumbura yace sai kwaburkansa kwaburkan annabi sai sun kukumbura a wata riwaya ce hatta tawarramat qadamahu wato tun daga gwiwar annabi kafar za ta kumbura har zuwa sawayen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma haka yana sahih bukhari abadi guda al-imam bukhari ya kawo hadisin aisha sai kawo hadisin al-mughira bin shu'ba shine hadisi na 2819 yana sahihu muslim shi ma al-imam muslim ya kawo shi a bayan hadisin aisha wadannan hadisai guda biyu muttafaqun alaihima akwai riwaya ta al-imam muslim hadisin al-mughira bin shu'ba hatta in tafakhat qadamahu sai da kafafun annabi suka kukumbura faƙila lahu, sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, atakallafu haza, kana wahala irin haka? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, kai da Allah ya gafarta maka laifin gaba da na baya. Fa qala, sai ce, afala akunu abdan shakura, hadisin Aisha, afala uhibbu an akuna abdan shakura. Kaga kenan, ashe kamar yanda Allah ya faɗa ma annabi Dawud, i'malu ala Dawud shukura, ya kamata kai ma kai sha'awar haka, ka ƙara ibada domin nuna godiya ga Allah. Shi yasa manzon Allah ya ce, ashe bai kamata in so in zama bawa mai yawan godiya ba? A wannan riwayar kuma annabi kai tsaye ya ce, afala akunu abdan shakura, idan Allah ya gafarta min to bai kamata kuma in zama mai godiya ba? Na uku, Abu Huraira shi ma ya tabbatar a hadisin Abu Huraira wanda yana Sahihu Ibn Majah, hadisin 1175, yana Mukhtasarush Shama'il al-Muhammadiyya na al-Imam al-Tirmidhi, hadisin 222. Abinda Abu Huraira yace, hatta tazla'a qadamahu, wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah, kafafun sai su tsatsage, shine tashaqquq, shi ake nufi da azzalu, hadisin ya inganta. Shine Ibn Hajar yake cewa, to kamar inda aka samu kalmomin nan a hadisin Aisha, ta tafattaru, ya zo a hadisin Al-Mughira bin Shu'ba, hatta tarimu qadamahu, ko tawarramat, ko yanda ya zo a hadisin Abu Huraira, hatta tazla'a qadamahu. Ibn Hajar yace dukkan su abinda suka faɗa ya dace da abin da ke faruwa da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace fala ikhtilafa bain hadhihi riwayat, fa innahu idha hasala al-intifaqu, da farko kafafun annabi sallallahu alaihi wasallam su kumbura, sannan hasala zala'u, sai kafafun su tsatsage, wattashaqququ, sai su farfashe saboda ka jini na fitowa saboda tsabar dadewar tsayuwa a sallah, salawatullahi wa salamu alaihi. Wannan yana Fathul Bari mujallal na 2 shafin 321, haka Umdatul Qari mujallal na 7 shafin 179, da Dalilul Falihina yana mujallal na 2 shafin 314. Mutum na hudu, Anas bin Malik, shi ma ya ruwaito hadisin, faqila alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, kai da Allah ya maka gafara, sai ce, afala akunu abdan shakura, yana al-hadithul mukhtara, hadisin Anas bin Malik, shine hadisin 2516. Sannan na biyar, Abu Juhaifa Wahab bin Abdullah as-Suwai yace, yaqumu hatta tafattarat qadamahu, wanda yayi kama da riwayar Aisha, hatta tatafattara. فقيل له اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فقال افلا اكون عبدا شكورا. duka wadannan sahabbai amsa guda suka tabbatar manzon Allah yana fada, dan me kake wahala? Sai annabi ya ce, ashe bai kamata in zan mai godiya ba? Na shida, Abdullah ibn Mas'ud shi ma haka ya ruwaito hadisin sa, yana al-mujam al-saghir da kuma al-mujam al-awsat, hatta warima qadamahu. Na bakwai, Abu Salama bin Abdul Asad al-Makhzumi shi ma sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam, shine yake cewa a nashi riwaya yace, lokacin da Allah ya saukar da wannan sura, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, daga ranan da Allah ya saukar, daga ranan kuma ibadar manzon Allah ta canza. Me yake karantar da mu? Rainon ni'imar Allah, domin Allah ya ce ma Annabi Muhammad, an gafarta maka laifin gaba da na baya. Yanzu kamar kai sai ka ce, to ai shikenan, kun sai ta bacci saboda ko ka tashi alahira da aljanna? A'a, to lokacin kuma aiki ya samu manzon Allah, wannan ni'ima ce mai girma, to ai ya kamata a yi renonta. Ya za a yi wannan reno? Godiya ne, godiyan da baki ne ga abin da Allah ya faɗa ma iyalan annabi Dawud, i'malu ala Dawud shukura, ya ku iyalan annabi Dawud, ku yi aiki da zai nuna kun yi godiya. Sai manzo Allah ya ce, to ai duk wani duk wata ibada in ban da sallar farilla babu ibadar da tafi tsayuwan dare saboda haka sai manzo Allah ya kama tsayuwan dare kafafun sai sun farfashe saboda Allah ya gani irin godiyar da yayi akan ni'imar da ya bashi yawan ni'imar ka gurgudan yawan ni'iman ka gurgudan yawan godiyar ka to abinda shi wannan sahabi ya faɗa Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi yace daga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya kama sai annabi ya kama tsayuwar dare hatta in tafakat qadamahu faqalu sahabbai gaba ɗaya suka ce ya rasulullah taf'alu hadha ne yasa kake haka wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala sai annabi yace afala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zan bawa mai godiya ba sannan na takwas akwai an-Nu'man bin Bashir wanda shi ma ya rawaito hadisin yana al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam al-Tabarani hadisi na 7199 shine Ibn Hajar yake cewa al-littafin Sharh Riyad as-Salihin idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare yana ibada hatta ya tahajjara damu fi hasai kafafunsa jini ya taru jinin ya taru watan shakku karshen ta kafafunsu farfashe yace to kai masoyin manzon Allah me kai akan ni'imar da Allah ya baka nan da zaka gani asyaru a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi mujallad na hudu shafi na 601 to wannan yasa babu shakka abinda malamai suke faɗa ni'imar Allah renonta ake wannan gaskiya ne akwai malamin da ake kiransa Talak bin Habib al-Anazi wani tabi'i ne Talak bin Habib al-Anazi yace inna huquqallah a'zamu min an yakuma bihal ibadu haƙoƙin Allah yawan su yafi ƙarfin dan adam yace ya iya yin su duka haƙoƙin da Allah ya dora mana suna da dimbin yawa ba wanda zai iya saukar da su gaba daya wa inna ni'amallahi aksara min an tuhsa ni'imomin da Allah ya mana sun fi ƙarfin mu kirga inda a ce zamu kirga ni'imomin Allah mun gode Allah mun gode da baki ba zamu iya kirga su ba to yaya zamu yi mu iya tsayi da godiyar shine sai yace to abinda ya tarar da sahabbai suna yi lakin asbihu ta'ibina da safe aikin su shine tuba ga Allah wa amsu ta'ibina da yamma tuba ga Allah kaga kenan ka zama mai yawan tuba ga Allah subhanahu wataala idan ka zama mai yawan tuba ga Allah to babu shakka Allah zai sauwake maka duk wata ibada da ta zo da wahala gare ka shi yasa yake cewa to kaga anan babu waɗanda ke tsantsayuwa da ibada sai waɗanda suka san Allah shi yasa Allah subhanahu wataala a surat Fatir yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ai masana kawai sune waɗanda suke tsoron Allah subhanahu wataala dalili saboda wanda ya san Allah shi yake jin tsoron sa to dan haka yasa sahabbai sun fi kowa tsoron Allah subhanahu wataala kuma a haka abu na hudu shine dole sai mun hada da addu'a domin ni'imar Allah gode mata abu ne wanda ba zai taba yiwa ba kamar yadda wannan malami ya faɗa ba za ka taba karkare godiya ga Allah ba amma akwai abin da za ka yi wanda zai tsare maka wannan ni'ima da Allah ya baka saboda ka'idar ita ce kamar yadda Allah ya faɗa la in shakartum la azidannakum in kun gode in ƙara wala in kafartum in azabi la shadid idan ko kun butulce azaba ta zo so kaga a bisa ka'idar wannan aya duk wata ni'ima sai ka gode mata kowace ni'ima sai ka gode mata kuma ba za ka iya ba abinda shi wannan tabi'i yake gaya mana kenan yace ba za ka iya kirga ni'imomin wanda Allah da kansa ya faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku taba iya kirga ni'imomin Allah ba kuma ka'idar ita ce ka gode ma kowace ni'ima ko kuwa azabar Allah ta zo to saboda haka sai malamai suka gane ba abin da zai taimaka ma musulmi kamar addu'a don haka duk ibadarka duk yawan godiyar da kake ma Allah duk renon ni'imar Allah da kake karka yadda ka bar addu'a addu'a tana tsare maka ni'ima addu'a tana tsare maka ni'ima don la in shakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi la shadid akwai hadisin Abdullah ibn Umar da ya tabbatar kana min du'a'in nabi wanda yana daga cikin addu'ar da annabi yake yawan yi daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan yi kuma addu'ar da ya kamata a ce musulmi bai barta ba a tsawon rayuwarsa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wannan addu'a wanda hadisin yana sahihu abi daud hadisina 1382 yana sahihu muslim kitab ar-riqaj babu aktharu ahli jannati al-fuqara Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsarinka game da rabuwa da ni'imar da ka bani Allah kar ka raba ni da ni'ima da ka bani ni'imar lafiya ni'imar ta dukiya duk wata ni'ima da Allah ya baka akwai ka'ida in baka rene ta ba Allah zai kwaci to idan ka tsaya da addu'a fa kaga ka samar mata garkuwa Allah ina roƙonka ka tsare ni daga rabuwa da ni'imar da ka min na ɗaya kenan na biyu tahawuli afiyatika canzawar wato sauki da ka min saboda Allah yakan canza sauki da ya maka ya koma tsanani ai mun karanta misali da mutanen makka wanda Allah ya bamu a cikin alqur'ani ya bamu misali da mutanen makka ni'imar da Allah ya musu da suka butulce me ya faru sai Allah ya canza maimakon saukin sai Allah ya maida shi tsanani to ka rika roƙon Allah kada saukin Allah ya canza domin saukin da Allah ya maka a rayuwa kake ganin kana walwala ka fita lafiya ka dawo lafiya wannan ni'ima ce mai girma yanzu in ka tafi wasu birane a duniya wallahi tsakanin unguwa a ce a gari guda sai kai shekara baka je wata unguwa ba saboda tsaban tashin hankali babu yanda za a yi ma gari guda ne amma ka tafi wata unguwa abu ne mai wuya ko Sudan yanzu abin misali ne gare mu to idan ya zama kana cikin ni'ima kai ta roƙon Allah kada ya canza wannan sauki da ya maka a rayuwarka to wannan addu'ar annabi tana maganin wannan kaga ta yi maganin Allah ka tsare ni kada ni'imar da kai min in rasa ta sannan kuma tahawuli afiyatika Allah kar ka canza sauki da kai ma rayuwata sai na uku fujaati ni'matika kwatsam na saukan fushinka a kaina saboda fushin Allah yakan sauko ga bawa kwatsam idan fushin Allah ya sauko ga bawa abinda Allah ya faɗa wa man yahlil alaihi gababi faqad hawa duk mutumin da fushina ya sauko a kansa to wannan mutumi ya halaka saboda haka yasa dan adam yayi ta roƙon Allah Allah ka sa in gama da duniya ba tare da fushinka ya sauko a kaina ba sannan sai ce wa jami'i sakhatika da duk wani abin da zai kawo wato fushinka gare ni Allah ka raba ni da shi wato duk wani sababi da zai iya sa in jawo maka kaina fushinka ina roƙonka Allah ka raba ni da shi wannan addu'a idan mutum yana yin ta to tana tsare mar ni'imar da Allah ya bashi kowace irin ni'ima idan mutum yana wannan addu'a Allah zai tsare shi kuma abinda ma Ibn Taymiyyah yake faɗa a littafin Majmu'u Fatawa yana mujallar 113 Ibn Taymiyyah yake kai idan ma kana wannan addu'a to idan kana da cutar hassada a zuciya Allah zai cire duk mutumin da yake da cutar ita hassada cuta ce kuma idan kana da ita ka sani dan akwai mutumin da duk sa'ilin da ya ga wata ni'ima ga wani sai jiransa ya ɓaci to da ka ji haka ka san kana da hassada idan ka rike wannan addu'a to insha Allah kuro Allah zai raba ka da hassada ko mai tsananinta saboda wannan addu'ar kamar garkuwa ce game da duk wani abin da zai jawo maka musiba a rayuwarka in ka dubi bayanin al-Imam an-Nawawi a littafin Faidul Qadir yana mujallad 210 yace fa ka'annahu idan ka lura da wannan addu'a wato idan ka yi ta yana kama da sa'ala dawama al-afiya wa hiya salamatu min al-alami wal asqami idan mutum ya rike wannan addu'a to yana kamar mutumin da yake cewa Allah ka bani lafiya har abada ka bani tsira daga wata fitina har abada wato duk wani abin da zai iya cutar da rayuwa kar ka hada da shi sannan in ka daga cikin addu'a akwai fujaati nikmatika wanda gababuka duk abin da zai iya kawo fushin Allah ya sauko gabawa saukan fushin Allah ko saukan ukuba ne jami'u sahadika bi ma'ana sa'iril asbabi almujiba lidhalika wato kana cewa Allah duk abin da zai iya zama dalilin da zai sa kai fushi da ni to ka raba ni da wannan sababi duk wani sababi da zai iya zama dalilin fushinka a kaina to Allah ka raba ni da shi shine al-Imam al-Munawi yace idan tafat asbabuha hasalat abdaduha idan kuwa Allah ya raba ka da sababin fushinsa to ai babu abin da ya rage banda yardan Allah saboda ka zaka rayu a cikin yardan Allah ka mutu a cikin yardan Allah ka tashi a cikin yardan Allah don haka yasa wannan addu'a tana cikin addu'o'i masu albarka wanda in mutun yana yi to Allah zai taimake shi ya tsare shi daga rabuwa da ni'imar Allah subhanahu wataala sai abu na biyar wanda ya kamata mu sani ka'ida ne wanda shi yasa sayyidina Ali ya faɗi wannan baiti babu makawa duk mutumin da bai yi renon ni'ima ba to wannan ni'imar sa ya rasa ta ka'ida ne la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid ya ba mu misalai a cikin alqur'ani duk mutumin da Allah ya bashi ni'ima bai yi renon wannan ni'imar da godiya ga Allah ba to wannan ni'ima Allah zai raba shi da ita idan ka samu littafin al-Imam al-Baihaqi asalin littafin Shu'ab al-Iman ba wannan mukhtasar ba a mujallad na 6 shafin 309 al-Imam al-Baihaqi da yake magana game da wannan matsalan sai ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa al-Imam Ishaq bin Muhammad an-Naharjuri an-Naharjuri malamin nan shekarar 1117 rabuwarsa da duniya mutuwarsa shekara 1117 ana kiransa an-Nahar Juri Allah ya masa rahama yace la zawala li ni'matin idha shukirat duk wata ni'imar da aka yi ma Allah godiya a kai ba za ta gushe ba ka'ida ne duk ni'imar da aka yi ma Allah godiya da ita wannan ni'ima ba za ta gushe ba saboda haka yasa ka rika amfani da dukiyar ka wajen hidimar Allah muddin kana ma Allah hidima dukiyar ba za ta kare ba kuma wallahi ba za ka taba ganin ci baya a wannan dukiyar ba wannan sai da manzon Allah ya rantse kafin ya faɗa shi yasa malamin nan yace la zawala li ni'matin idha shukirat to sai yace kuma fa wala baqa li ni'matin idha kufirat babu ni'iman da za ta tabbata idan aka yi wa Allah butulci da ita babu wannan ni'ima babu wannan ni'ima idan Allah ya baka ni'ima ka saba ma Allah da wannan ni'imar ka ce kuma ni'imar za ta tabbata yace wallahi ƙarya kake ai Allah ya bada misali da shi shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin al-Jawab al-Kafi a shafin da 75 yayi babi musamman sunan shi فصل المعاصي تزيل النعم sunan babin kenan saban Allah yana raba mutun da ni'ima sunan babin kenan zunubi yana raba mutun da ni'ima sai yace wa min uqubatiz zunubi yana daga uqubar wannan zunubin da kake annaha tuzilun ni'am yana zama dalilin da yasa Allah yake raba mutun da ni'ima maimakon ni'imar tuhillun niqam sai fushin Allah ya sauko a madadinsa fama zalat anil abdi ni'matun illa bi zambin Ibn Qayyim Jawziyya yace kai barin gaya maka duk wata ni'imar da ka taba samu kai tunani idan ka rasa wannan ni'imar to wallahi kai tunani wani zunubi kai shine Allah ya raba ka da ita wato babu ni'imar da Allah zai ma dan adam ya karbe face dalilin zunubi da yayi ma Allah ba a taba samu ba saboda ka in da ka taba samun wani abu sai ka rasa to dan Allah ka binciki kanka ko shin cikin laifukan akwai ayyukanka babu wani laifi sai ya ce wala rufi'a illa bi tawbatin kuma Allah bai daukewa sai in an tuba kuma ya bada hujjoji misali aya ta 30 ta suratul shura wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum duk wata musiba da ta same ku dalilin abinda hannuwanku suka aikata ne sai Allah ya ce wa ya'fu an kasir kuma ya yafi ma da yawa da a ce yana saukar mana da musiba gurgudan zunubin mu to gaba ɗaya duniyar da babu mai zama akan ta a yau fa amma sai dan dana mana dan kadan ko ma yi tunani mu tuba don haka yasa ibnu al-qayyim jauziyya ya ce duk wani zunubi da ka sani idan ka ga ka samu wata ni'ima sai ka rasa wannan ni'ima ka dada tunani da kyau zaka samu ka saba ma Allah ne domin wannan shine ka'idar da Allah ya faɗa ma asabakum min musibatin kaga an kawar babu wata musiba da zata same ku fa bima kasabat aydikum fa ce dalilin abinda hannuwanku suka aikata ne kaga kenan idan ka samu ni'ima sai ka rasa babu shakka wani abu kai ma Allah sai karba wannan ni'ima a suratul anfali aya ta 53 zalika bi anna allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim qarara abinda Allah ya faɗa kenan Allah baya kawar da ni'imar da yama wasu mutane lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin idan Allah ya wata ni'ima ga mutane ya kauda ita hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai an waye gari su suka canza da suka canza sai Allah ya canza falamma zagu azaga Allahu qulubahum don haka idan mutane suka lalace sai Allah ya ce to sai ya dauke ni'ima sai ya saukar da musiba don haka duk sa'ilin da muka ga muna cikin tashin hankali wallahi mu dubi halayenmu sun canza ba irin na iyayenmu bane shi yasa muke cikin musiba a yanzu shi yasa ibnu al-qayyim jauziyya ya ce fa akhbara Allahu ta'ala Allah da kansa ya faɗa annahu la yughayyiru ni'matan allati an'ama biha ala ahadin Allah baya taba canza wata ni'ima da yama dan adam hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi sai an waye gari mutum shi ya canza ma kansa tunda ka ya ake mutum ya canza fa yughayyiru ta'ata Allah bi ma'siya maimakon biyayya ga Allah sai aka waye gari musulmi na saba ma Allah maimakon biyayya ga Allah wa shukrihi maimakon kai ma Allah godiya bi kufrihi sai butulci asbabu ridahu maimakon bin sababi da ke jawo yardan Allah bi asbabi sukhtihi sai zan muna bin sabubba waɗanda ke jawo mana fushin Allah yace fa idza gayyara idan mutun ya canza gayyara alaihi sai Allah ya canza mara wannan ka'ida ce jaza'an wifaqa wanda Allah ya riga ya tabbata mana cikin Al-Qur'ani wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah ba mai cutan bayi bane fa in gayyara al ma'siyata bi ta'a amma dadin abin shine komai tsanani idan ka canza ka iya gane kuranka to Allah zai iya dawo maka da ni'imar sa kaga da ya baka sai ya karbe to in ka iya gane kuskuren ka tuba to wallahi Allah zai dawo maka da ni'imar zai dawo maka da wannan ni'ima gayyara Allahu alaihi idan mutun yaki to babu shakka azaba ce za ta zo amma idan mutun ya tuba to Allah madaukaki sai ya canza mar bil gayyara Allahu alaihi al-uqubata bil afiya da can uquba ce sai Allah ya canza sai ya kawo masa sauki idan da can kana da mukami ne Allah ya karbe wa zul bil izzi daga baya sai Allah ya dawo maka da mukamin da yafi nada shine sai ba da misali da wani hadisi wanda hadisul qudsi yake cewa Allah da kansa yayi rantsuwa wa izzati wa jalali na rantse da buwaya na la yakunu abdun min abidi ala ma uhibbu babu yadda za a yi daya daga cikin bayina yayi riko da abinda nake so ثم ينتقل عنه الى ما اكره انا نن انا نن سى sai ya canza sai ya koma riko da abin da ba na so. Idan har bawa na ya canza da yana bin abin da nake so ya koma aikata abin da ba na so, illan taqaltu lahu ni ma zan canza shi mimma yuhibbu ila ma yakrahu, daga abin da shi yake so zai koma ganin abin da baya so. Kaga kenan ana saka maka ne gurgurda abin da kake ma Allah. Wala yakunu abdun min abdi min abidi ala ma akrahu, duk sa'ilin da aka samu bawa na yana yin abin da ba na so. Fayantaqilu anhu, ana nan sai ya canza ila ma uhibbu, ya dawo aikata abin da nake so. Illan taqaltu lahu, ni kuma nayi alƙawari zan canza mar mimma yakrahu ila ma yuhibbu, zan canza masa rayuwa daga abin da baya so zai yi ta ganin abin da yake so. Allah zai canza ya ta kawo maka sauki. Ibnul Qayyim Jauziyya ya kawo wannan hadisi, al-hadisul qudsi, wanda yana da rauni amma saboda dacewarsa da nassin al-Qur'ani, saboda haka sai ya ce wa qad ahsana al-qa'ilu, ai wanda ya rera wancan baitin ya faɗi gaskiya. Idza kunta fi ni'matin far'aha, idan ka kasance cikin ni'ima to kai renonta. Fa inna az-zunuba tuzilu an-ni'am, saboda zunubi yana kawar da ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ci gaba mu karasa, sai kawo mana abu na shida. Laa tanaha shukru, zaka dauka godiya ga Allah tana karewa, godiya ga Allah ba ta karewa. Ashe sa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ma ibada kafafun na fafashewa babu ranan bari. Qala, yace akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu al-Husayn bin Yusuf al-Qazwini, yace yaji wani malami da ake kiransa Al-Husayn bin Yusuf al-Qazwini qala, yana cewa sami'tu Abu Bakar Ahmad bin Ishaq, yaji wannan malami ana kiransa al-Imam As-Sibghi, bai kawo alkuni laƙabinsa ba. Qala, yace sami'tu al-Junayd, naji al-Junaydu, al-Junaydu a tarihi mutum guda ne, bin Muhammad, yana daga cikin tabi'ai, Allah ya musu rahama. Qala, yace sami'tu as-Sari, naji malamin da ake kiransa as-Sari bin al-Mughallis as-Saqafi al-Baghdadi, yaqulu, yana cewa ash-shukru ni'ima, godiya ni'ima ce. Wato idan Allah ya maka ni'ima sai ka iya godiya, godiyar ma da kai ita ma ni'imar ce kuma har yanzu. Wa shukru ala ni'imati ni'ima, kai godiya akan ni'ima ita ma ni'ima ce. To don haka misali idan Allah ya maka ni'ima sai ka ce Allah na gode, to ai da ka ce Allah na gode ni'imar ce kuma har yanzu ita ma, ai akwai waɗanda ba su iya godiyan ba ko, to wannan godiyar ma da ka samu damar yi tana buƙatar ka ƙara ma Allah godiya. To kaga kenan babu ranar ƙarewa. Shi yasa yake cewa ila Allah ya tanaha shukur, har dai godiyar ba ta ƙarewa ila ƙararin bare a ce ta tsaya, babu lokacin da godiyar take ƙarewa. Ya kawo dalili na bakwai wanda yake tabbatar da godiya ni'ima ce, ya ce wa qad qala al-Imam Shafi'i, ai al-Imam Shafi'i Allah ya masa rahama, al-Imam Shafi'i, wannan yazo a littafin al-Imam Shafi'i, yana muqaddima ta littafin sa Kitabur Risala. Dama manyan littafin al-Imam Shafi'i daga Kitabul Ummi sai Kitabur Risala, to a farkon Kitabur Risala al-Imam Shafi'i ya faɗi wannan abinda al-Imam Shafi'i yake cewa. Shi yasa yake fi awwali Kitabir Risala ko alhamdulillahi alladhi la yu'adda shukru ni'matin min ni'amihi, godiya ta tabbata ga Allah wanda ba za a bayar da godiya game da wata ni'ima daga cikin ni'imominsa ba, illa bi ni'matin minhu, face ta dalilin wata ni'ima daga wurinsa. Wato ba za ma ka iya godiyan ni'imar Allah ba sai ka samu wata ni'ima daga wurin Allah, saboda ai za ka ga mutane da yawa ba sa iya ma Allah godiyan. Kai da kai godiyan, wannan godiyar da kai ita ma ni'ima ce daga wurin Allah. Tujibu ala mu'addi zalika shukra, wanda yake wajabtawa ga wannan mutumin da yake bada godiyar, saboda ka duk sa'ilin da kai ma Allah godiya ka sani godiyar da kake yin ita ma ni'ima ce wanda tana bukatar ayi ma Allah godiya akai sai yace wa bihi a dalilin haka ana al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ya sake karantar da mu ya ba mu labari qala anba'ana Abu al-Qasim yace Abu al-Qasim ya ba mu labari anba'ana Ahmad bin Salman yace ana ibn abi dunya yana nufin anba'ana ibn abi dunya ibn abi dunya yana daga cikin malamai wanda suna da tafai da yawa masu kima ibn abi dunya wani babban malami ne ya karantar da wannan isnadi kale yace fa anshadana mahmud al-warraq ko mahmud al-warraq ana kiransa ibn al-hasan al-baghdadi ya rasu a hijira ta 250 shekara 1197 rabuwansa da duniya ya kusa cika shekara 1200 da mutuwa malamin da ya rera wannan baiti yace la in kana shukuri ni'matallahi ni'ma take godiya na ga Allah game da ni'imar da ya min ita ma godiyar ni'ima ce alayya lahu ni'ima ce gare ni lahu fi misliha yajibu shukr dan haka wato gwargwadon wannan godiyar hakanan kuma wata godiya take wajaba a kaina wato fi misliha duk sa'ilin da kace Allah na gode to wannan godiyar tana bukatar a mata godiya ita ma saboda ba karamin baiwa bace Allah ya maka fa kaifa yasuhu shukru illa bi fadlihi ta yaya za a yi godiya ta inganta in ba ta dalilin falalar Allah ba ya za a yi maka iya godiyar in ba falalan Allah ba wa in talatal ayyam wa tasallal umur ko mai tsawon kwanaki kuma ko da rayuwar ka tayi ta harhaduwa wato an samu tsawon rai ina nufin talal umur shine ittasala idza musa bisarra'i asali idza massani yanda yazo a kalman baitin idza musa bisarra'i amma sururuha idan aka taba mutun da wata ni'ima mai faranta rai wanda shine asarra ni'ima mai faranta rai amma sururuha wanda murnan tana gamewa wa in musabbir ra'i aqaba sa ajru idan Allah ya taba ka da wata cuta ne to zaka samu lada na biyo baya wato a rayuwarka ta duniya idan Allah ya faranta maka rai to zaka ga faranta maka ran ba abu daya bane zaka ga wasu abubuwa ni'imomin Allah sun biyo bayan wannan idan kuma cuta ce Allah ya sa maka in dai kai musulmi ne ka yarda da Allah to wannan cutar akwai lada a kanta to kaga kenan kana bukatar yi ma Allah godiya da samu da rashi wama minhuma babu wani daga cikin su da samu da rashi din illa lahu fihi minnatun face akwai ni'ima falala ce daga wurin Allah falala ce daga wurin Allah tabiqu bihal awhamu wanda tunanin dan adam yana kuntata inda zaka yi magana inda zaka yi suran ta yawan sa yace wal barru wal baharu haka ne da wato abinda yake da abinda ke doran kasa da kuma abinda ke teku kenan yana nufin ni'imar Allah baka iya karkare ta ni'imar Allah tana da dimbin yawa yace wa akhbarana min ghairi riwayatil Baihaqi ya ba mu labari har yanzu ba ta hanyar al-Imam al-Baihaqi ba wanda ya rubuta wannan littafin kenan wato ya kawo wasu baitocin asali waɗannan baitocin ba sa cikin shu'abul iman yace jama'atun baitaini faqat an samu wasu baitoci guda biyu wanda wasu mutane suka ruwaito yake cewa idza kana shukuri ni'matallahi ni'ma wato sabanin wancan riwayar da ya kawo idan godiyar da nake ma Allah akan ni'ima ita kanta ni'ima ce alayya li misliha yajibu shukuru dan ya faɗi wannan sai yace famali uzrun maimakon cikon da ya kawo a ƙarshen wancan baitin sai kawo canji dan in ka dubi wancan baitin baitocin da ya kawo waɗannan kalmomin a sama to sai ya kawo wato riwaya ce ta biyu ta wannan baitin famali uzrun bani da wani hanzari gaira anni muqassirun kawai ni dai mutun ne mai gazawa dan adam ne mai gazawa wa uzri hanzari na shine kadai ikrari na yadda bi an laisa li uzurun cewa ni ba ni da hanzari. Wato wannan karin mai iya magana ce ta mawaka. Wato yana cewa duk abin da za ka yi wai iya godiya ga Allah abu ne wanda ba za ka cimmar ba. Dole ka yadda kai ka gaza. Ka yi ikirari da Allah cewa ka gaza ba za ka iya godiyan ni'imar Allah ba. Cikakke yanda ake so sai dai ka yi gwargwadon abin da Allah ya sauke maka. Allah ka sa mu iya gode mana ni'imominka kuma ka sa muna cikin waɗanda za su tsira a ranar tashin kiyama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.